karshe da shekara ta 2021. Mun dawo don ci gaba da karatun littafin Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Na babban malamin addinin musulunci al-Imam al-Jalil Muhammad bin Abdul Wahhab. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Idan ƴan uwa ba su manta ba, satin da ya gabata mun fara karatu a cikin wannan babi da ke magana akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, walamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma wa ta'ala Allahu amma yushrikun. Mun ji cewa malam ya bude wannan babi ne da manufar ya nuna maka cewa ni'ima gabaki ɗaya ta Allah ce, kuma idan Allah ya ni'imtar da bayi ya wajaba bayi su jibinta wannan ni'imin zuwa ga Allah, sannan ya wajaba su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ne akan wannan ni'ima. Rashin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu to faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala ne a cikin tauhidinsa. Ko dai ya kasance Allah ya ba bawa ni'ima sai ya ƙi jibinta wannan ni'iman zuwa ga Allah, ya jibinta ta zuwa ga wani Allah, wannan ya zama faɗa da Allah a cikin rububiyya. Ko kuma ya zama bawa ya san Allah ne ya ba shi wannan ni'ima, amma kuma sai ya ƙi gode ma Allah, sai ya gode ma wani Allah a kanta. Ita kuma wannan faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala ne a cikin uluhiyya. Don haka wannan babi malam ya buɗe shi domin ya ƙara jaddada maka cewa matuƙar Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da bawa da wata daga cikin ni'imomi, to ya wajaba ya jibinta ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ya miƙe godiyanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun kuma ji cewa godiya ta kasu ko kuma tana zuwa ta kusurwoyi guda uku. Zuciyar mutum ta ƙudurta ƙuduri mai ƙarfi cewa tabbas Allah ya mun lutfi, Allah ya taimake ni, Allah ne ya bani wannan ni'ima. Zuciyar mutum ta karanta masa wannan, ce ta jaddada masa, ta rubuta shi a cikin zuciyar ta rubuta shi a cikin ta cewa lallai wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da ni da wannan ni'ima. Wannan ni'imar wani ni'iman dukiya, wani ni'iman ƴaƴa, wani ni'iman lafiya, wani ni'iman arziki, wani ni'iman mutunci da ɗaukaka, ko wata daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ke baiwa bawa. Zuciyanka ta rubuta a cikinta cewa wannan ni'iman daga Allah take, Allah ya bani, kuma harshenka yi ta nanatawa, bi ni'imati rabbika fahaddith, kai ta nanatawa duk lokacin da ya kamata ka faɗi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka ni'ima iri kaza. Wannan alama ce daga cikin alamomin godiya. Hakanan kuma aikinka ya nuna cewa tabbas Allah ya yi maka wannan ni'ima, shine ba za ka juyar da wannan ni'iman ta koma zuwa ga saban Allah ba, ba kuma za ka dogi ka cije ka kiyimma Allah subhanahu wa ta'ala abinda yake so ba, za ka yi masa abinda yake so, abinda ya baka umarni, domin kai nuni akan cewa tabbas kai ma ka san Allah ya kyautata maka, da kai ma za ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka. To wannan shine abinda ya wajaba akan kowane bawa. Mun karanta kamar yadda muka yi bayani wancan karo, mun karanta babubuka da dama da ke nuni akan wannan ma'anan a baya. To amma a nan gurin malam ya ƙara buɗe wannan babi saboda ya fito da wani abu da yake so ya fito da shi a ƙarƙashin wannan babi. Abu na biyu da wannan babi yake so ya nuna a kai, wanda yana daga cikin manya-manyan maƙasudin da ya sanya malam ya ƙara buɗe wannan babi, shi ne haramcin bautar da wata suna zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka yi bayani cewa akan ce Abdullahi bawan Allah, Abdurrahman, Abdulqudus, Abdussalam, Abdussabur, duk waɗannan sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Yayin da ka bautar da wani bawa zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan sunayen, to kana jaddada bautanka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kufa ce ta uluhiyya. Idan ka ce Abdullahi wannan bawan Allah ne, Abdurrahman bawan Arrahman ne, Abdussalam bawan Assalam ne, Assalam kuma shi ne Allah kamar yadda za mu karanta a babi nan kaɗan. To yayin da ka ɗauki wani suna ko wata suna daga cikin sunayen da yake ba sunan Allah ba, ka jibintar da bawa bautan bawa zuwa gare ta, to kaga a wannan lokaci an samu shirka da Allah subhanahu wataala a cikin uluhiyya. Yayin da mutum yace abdun nabiyyi, bawan annabi, to kaga dai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma halittacce ne, ba halitta yake yi ba, shi ma an halicce shi, bawa ne daga cikin bayin Allah. To yayin da kace abdun nabiyyi, to ka dauke bauta kuma ka maida ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama, me maimakon ka maida ita zuwa ga Allah. In kace abdul husain, kamar yanda yake zuwa gurin ɗan shi'a, ka maida bautan bawa zuwa ga husain. Abdu Ali, ka maida bautan bawa zuwa ga Ali. Abdu Fatima, Abdu Inyas da makamantansu wanda ke zuwa cikin ƙungiyoyin bid'a da yawa. To kaga wannan jayayya da Allah subhanahu wataala ne a cikin uluhiyyansa. Allah ya yi halitta, shi ya halitta dan ba Inyas ya yi halitta ba. Sannan Allah shi yake ba da ni'imomi ga wannan halitta, tun daga iska da mutum ke shaƙa, da ruwan da yake samu yake shaƙa a yake sha, da ƙasan da yake takawa, da arzikin abincin da yake ci, duka Allah ya yi. Babu Inyas ɗin da ya wannan, babu Husain ɗin da ya wannan, babu wani annabi da ya wannan, babu wani mala'ika da ya wannan. To sai kuma a jibinta bautan wannan bawa zuwa ga wani Allah, la shakka wannan kofa ce daga cikin kofofin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan na daga cikin manya-manyan dalilan da ya sanya malam ya bude wannan babi, domin ya nuna maka haramcin irin waɗannan sunaye da za ka riƙa ji a cikin ƙungiyoyin bid'a, ƙungiyoyin da suka saki tafarkin Allah. To mun kawo, tun da kusan mun karanta babin gabaki ɗaya, mun kawo fassarar da shi malam ya ma wannan aya da ke cikin suratul A'raf, cewa wannan aya wallazi khalaqakum min nafsin wahida, Allah shi ne ya halicce ku daga rai guda ɗaya, ran annabi Adam kenan. وجعل منها زوجها, الله يسني ما تنون الرئي دقا قليتا إتتشينا نحو واو. فلما تغشاها, يعين دشي النبي آدم يللي بما تنسى يقصن شيتا, حملت حملا خفيفا, سيتا أو كتشكي ألو كتشنن شكي نينا كريمي شكي مي سوكي لو كتشن ديكي فرقون شغنش. فمرت به, حكا ننتشوئي دوانن شكي لو كتشي باي لو كتشي زامني باي لو كتشي, har ya zuwa lokacin da yake falamma asqalat, lokacin da cikin yayi nauyi, ko kuma ita matan nana Hawwa'u ta yi nauyi da wannan cikin, cikin yana gab da haihuwa kenan. Da'awa Allah rabbahuma, sai suka dora da annabi Adam da nana Hawwa'u suna addu'a, la in ataitana salihan, ya Allah idan ka bamu da miƙaƙƙe cikakke a wurin halitta, ba mai tawayen halitta ba, idan ka bamu irin wannan da, lanakunanna min ash-shakirin, tabbas wallahi zamu zama cikin masu godiya ga Allah. To sai malaika wannan ayan na gaba, falamma atahuma salihan, amma lokacin da Allah ya ba su irin dan da suke so, miƙaƙƙe ne cikakken halitta ba mai tawayen halitta ba, ja'ala lahu shuraka, sai suka sanya ma Allah abadan tarayya a cikin wannan dan, ai shi kadai din ne sai suka sanya mishi abadan tarayya, sai suka yi shirka da Allah a ciki. Kamar yadda shi malam ya kawo a wannan babi, shirka ce ta da'a, sai suka yi da'a ga Iblis cewa su sanya mishi suna Abdul Haris, amma ba wai shirka ce cikin ubudiyya ba, shine ma'anar ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma wa ta'ala Allahu amma yushrikun, tsarki ya tabbata ga Allah akan abin da suke masa shirka da shi. Mun yi bayani cewa wannan shine ma'anar, ko kuma fassarar shi malam ya kawo, yana kafa hujja da waɗancan asar da aka samu daga sayyidina Abdullahi ɗan Abbas da waɗansu daga cikin ɗaliban Abdullahi ɗan Abbas, kamar su Mujahid bin Jabar da sauran ɗalibansu, kamar inda ya kawo cewa da su Hassan al-Basri cikin tabi'ai da sauransu. Amma muka ce wannan fassara ba ita ce fassara mafi inganci ba, fassara mafi inganci ɗayan fassarori ne guda biyu, ko dai kasance ayan tana magana ne akan annabi Adam da Hawwa'u a farko, amma a ƙarshe sai ta koma tana magana akan zuri'ansu, ƴaƴansu kenan da suka bulbulo ta bayansu. Sai ya zama fassaran ayan, huwallazi khalaqakum min nafsin wahida, Allah shi ne ya halicce ku daga rai guda ɗaya, ran annabi Adam, waja'ala minha zawjaha, sai ya sanya matan wannan ran daga gare ta, Hawwa'u kenan. Falamma taghashaha, lokacin da annabi Adam ya lulluɓe wannan matan nasa ya kusance ta, hamalat hamlan khafifan,
sai ta dauki ciki cikin a lokacin yana farko yana cikin sauki fa marrat bi hakan ta shude da cikin falamma afqalat yayin da ciki ya girma isa haihuwa da'a wallahi rabbahuma sai suka koma suna roƙon Allah subhanahu wataala la in ataitana salihan ya Allah idan ka bamu da miƙaƙe mai cikakken halitta lanakunanna min shakirin tabbas zamu kasance cikin masu godiya wannan maganar annabi adam kenan to amma me zai faru falamma atahuma salihan yayin da Allah ya ba su nagartattun ƴaƴa mai kakko ja'ala auladuhuma lahu shuraka fi ma atahuma sai ƴaƴan annabi adam kuma suka haifar da wata shirka a cikin ban kasa sai ya kasance suna sanya ma Allah shirka a cikin waɗannan ƴaƴaye da Allah ya ba su wani sai ya kudurta cewa wannan dan waliyina ne ma ya bani sannan kaga wannan shirka ce sannan sai kuma ya koma yana godiya zuwa ga wani Allah subhanahu wataala kaga wannan ita ma shirka ce akan da guda ɗaya ko an samu kokokin shirka da yawa shine ma'anar shuraka da ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma zura'a da ƴaƴan annabi adam sai kuma suka koma suna shirka da Allah cikin abin da Allah ya ba su sai Allah ce fata'ala Allahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah ga abin da cincirin din ƴaƴan annabi adam suke shirka da shi sai aka kawo shi da siga na jami'i amma yushrikuna kenan ba ana magana mutum biyu bane annabi adam da hawwa da sai a ce fata'ala Allahu amma yushrikani amma sai aka ce fata'ala Allahu amma yushrikuna jami'i ne mutane da yawa to wannan fassara ta biyu kenan babu laifi a dauke ta domin da dama daga cikin malaman tafsiri sun yi irin wannan fassara fassara ta uku ita ce wacce take nuni akan cewa ana magana akan jinsi jinsin dan adam Allah ya ce huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine halice ku daga jinsi daya wato ku mutane jinsi daya Allah subhanahu wataala ya halice ku daga garita ba a hada jinsin mutum da jinsin aljani an rika haifar da mutane ba a hada jinsin mutum da jinsin dabbobi ba ba a hada jinsin mutum da jinsin mala'ika ba halittan ku mutane min jinsin wahidin bi ma'ana khalaqanakum jinsan wahidan mun halice ku jinsi daya ne mazan mu da matan mu jinsi daya ne duka mu mutane ne to kuma wata ni'ima ta Allah shine waja'ala minha zawjaha sai Allah ya sanya matan wannan jinsin daga gare ta wato kai mutum wace ce matarka matanka ita ma mutum ne yar uwarka ba a ce matarka ita ce dabba ita ce akuya ko kaduwa wacce take angonku ba ba a ce mijin yakka ko kanuwanka wani bunsuru ne daga cikin bunsurayen da ke rayuwa a anguwan ba sai aka ce matanka mutum ne kamar ka da haka ana magana akan jinsi shine ma'anan wannan falan mata fashaha hamalat hamalan khafifan yayin da mazajan wannan jinsin suka lullube matayen wannan jinsin wato kowace mata da miji kenan a gidanta tana mu'amala da mijinta mu'amala irin na aure to yayin da aka samu wannan hamalat hamalan khafifan sai kaga mace ta dauki ciki a lokacin cikin yana farko cikin yana cikin rauni fa marrat bi haka nan zata shude da cikin ta falamma asqalat lokacin da tayi nauyi ja'ala haka ne falamma asqalat ja'a wallahi rabbuhuma sai kuma sanar roƙon Allah la in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin wannan ɗabi'an dan adam idan matar shi ta dauki ciki zai ta fatan Allah ya bashi da lafiyayye da nagartacce da mai kaza da mai kaza da mai kaza Allah ya bashi da ku zai zama mai ilimi Allah ya bashi dan da duniya za ta alfahari da zuwan shi haka nan zaka ga iyaye suna ta fatan alkhairi akan ƴaƴansu sai ta addu'a to yayin da Allah ya ba su wannan falamma atahuma salihan idan Allah ya ba su nagartaccen dan ga yanan lafiyayye kosashe to ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sai kuma kaga sun dora suna shirka da Allah da shi sai waɗansu sarka tunanin cewa wannan dan ba ma Allah ne ya ba su ba waliwa ne shehi wani ne ya ba su sai kaga sunan dan ya koma Abdul Rasul Abdul Nabi Abdul Husain Abduwani 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 sai kuma su dora godiyan wannan ni'iman zuwa ga wani Allah subhanahu wataala kaga shirkoki ya tabbata akan da shirkoki ta kofofi guda uku to shine sai Allah ce fata'ala Allahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah akan abin da wadancan bayi suke shirka da Allah a ciki to na san mun yi wannan bayani a wancan zama amma yanzu na danyi muraja'anta. To cikin ababen da ya kamata a yi ishara a kai dangane da wannan shine irin addu'an da bayin Allah suke yin ma Allah amma suna sanya ma Allah shari'a. Mun yi kwatankwacin wannan bayanin ababin da muke magana akan annazur bakance. Mun yi wannan bayani idan ba ku manta ba, bakance ya kasu kashi biyu. Akwai bakancen da mutum ke yin ma Allah ba tare da wani sharadi ba. Ya Allah, na yi alkawarin zan yi azumi guda bakwai saboda kusanci zuwa gare ka. Mun yi bayani cewa wannan ibada ce, kuma Allah na san irin wannan bakancen. Wanda ya yi wannan bakancen ya wajaba akan shi kuma ya cika. Kaga ya yi bakance ne ba tare da ya sanya ma Allah wani sharadi. Amma akwai bakance kashi ne biyu. Shi ne bawa ya ce, ya Allah, in dai na ci jarabawa, to zan yi azumi guda uku. Kaga sai ya sanya ma Allah sharadi. In na samu kaza ne ma zan maka kaza. To, wanda ya wannan, mun yi bayani cewa ya wajaba ya cika. Ya wajaba. Wajibi ne saboda kai ma Allah alƙawari. In dai abin da kake son ya faru dole ka cika. To, sannan kuma malamai suka ce wannan haramu ne. Waɗansu daga cikin malamai suka ce makaruhi. Saboda kamar yadda ya zo a cikin hadisi, annabi ya ce, wannan shari'in da kake sanya ma Allah ba yi da wani amfani, sai dai kawai wani abu ne wanda Allah ke kwata daga hannunka kai marowaci. Ba za ka iya ba Allah wata ibada ba sai kai ma Allah ya maka wani abu. Kamar kana son ne ku canje tsakaninka da Allah. Kamar a lokacin kana ce ma Allah ne, Allah ba ni sa'ancin jarabawa ne kuma in baka kaza ne kuma in maka azumi guda uku. Kaga wannan akwai nau'in rashin kunya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ta hakikin magana shine irin wannan kofa ne na haramu. To a wannan ayi ita ma sai Allah ya kawo kwatankwacin irin wancan abin da mutane suke a cikin bakanci. Sai ya ce la in ataitana salihan. Ya Allah, idan ka ba mu da wanda yake a miƙe ne cikakken halitta, lanakunanna min shakirin. Za mu zama cikin masu godiya. To idan Allah ba shi da mare lafiya ba, me ne kenan zai faru? Ba zai gode ba. Ba zai gode ba, kaga ɗabi'an dan adam kenan. Dan haka idan ka bani nagartaccen da lafiyayye kosashe ba shi da wata nakasa a halitta, to nan zan gode ya Allah. To abin da wannan magana take nunawa, in ko fa Allah ka bani yaron da ya fito gurgu, ka bani yaron da ya fito bai gani, ka bani yaron da ya fito da kutarta, da ciwon kansan jini, ko da cutan fata, to abin da yake nunawa shi ne ba falale ne in gode ba, ko kuma ba ma dai zan gode ba. Wannan akwai kyautata ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala? Babu kyautata ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga irin wannan yana da hadari matuƙa. To haka nan wata kofa kuma ita ce, a mafi yawan lokaci wanda ke sanya ma Allah sharadi akan Allah kai min kaza ni ma in maka kaza, a mafi yawan lokaci idan Allah ya bashi baya iya cika ma. A mafi yawan lokaci idan Allah ba mutum irin wannan ni'iman da yake roƙon shi, za ka ga kuma ba zai iya cika ba. Ga wannan ayan ta tabbatar da wannan. Falamma atahuma salihan, su da suka yi rantsuwa la nakunanna, sai da suka kawo da lamul qasami, lamun tarantsuwa, suka kawo da nunin tawkid as-saqila, nunin ce wacce take in ta shigo cikin magana tana nuni akan ƙarfin magana ne. La nakunanna min shakirin, wallahi lalle za mu zama cikin masu godiya. To da Allah ya ba su sun goda, sai ma suka koma ja'ala lahu shuraka, maimakon su zama min shakirina sai suka zama minal mushrikina. Kaga hadarin kenan. To kuma irin wannan matsalan waɗansu ayoyin ma sun yi bayani akan ta. Dubi fadin Allah subhanahu wataala, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Akwai wanda suke ma Allah alƙawari, ya Allah, in dai ka bani wannan aiki na samu aikin nan a wannan wurin mai rumu, na samu aiki a ABU misali, ai da roho ko babu akwai, in dai Allah ka bani aiki a ABU misali ko a ina ko a Port ko wato idan Allah ka bani aiki a port authority wuri ne mai gwadi ko kuma ya Allah idan ka bani aiki a state government na samu karantarwa kai albashin su yanzu yafi na yan bias ko bai fi ba albashi yanzu wanda ke da degree yanzu ai ba ne fi albashin shi da kawo to mutum sai ya roki Allah ya Allah in dai ka bani aikin nan a wuri kaza ko kuma ya Allah in ka taimake ni kwangilan nan ta fito ko aka samu kwangilan ko ya Allah in ka taimake ni ka dora ni akan wani na samu to ya Allah nayi alƙawarin zan yi kaza zan yi sadaka lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin ya Allah zan yi sadaka kuma zan dauki dabi'u na nagarta a lokacin nan in dai arziki ya samu zan koma zaman masallaci tsakankanin maghrib da isha'i ba matsala ya Allah tunda a lokacin hankali ya kwanta a lokacin nan kuma ya Allah zan yi sadakoki zan sadar da zumunci a lokacin nan zan taimaki abokaina da muka taso ba su da shi amma falamma atahu min fadlihi amma yayin da Allah ya bashi daga falalan ya basu daga falalansa bakhilu bihi sai suka yi rowa wata wallahu mu'ridun suka juya ba suka ga ba za su iya ba wannan dabi'a ce wanda Allah ke maka ishara akan ta kai ta ka tsantsan da ita idan kana roƙon Allah kana sanya ma Allah sharadi to a mafiyar lokaci idan Allah ya baka abin da kake roƙo baka iya cikawa za ka iya cikawa roƙo fa suka yi ma Allah Allah in ka bamu daga cikin falalanka ka bamu aiki ka bamu kaza ka bamu kaza lanasaddaqanna wallahi tallahi sai mun yi sadaka kuma zamu zama cikin mutanen kirki amma yayin da Allah ya ba su daga falalan bakhilu bihi sai suka rowa mazumuntan su ma su samu ganin su ya gagara idan sun ma gan su irin fuskan da zai baka ba fuska ce da zaka kai mishi matsalan ka kaje ka same shi alhazin nazo gurin ka ne aha bai ma kalle ka ba bai ba baka rahama ba ballantana ka samu sukunin yin mishi bayani abin da ke tare da kai kaga matsalar kenan sai mutum ya juye baya in an ji an ce to alhaji da Allah Allah ya baka dukiya a unguwa a ce maka za a gyara masallaci ko za a gyara kaza maimakon ya tuna fa a baya yana ta tunani in ya samu zai ba Allah kaza zai ba Allah kaza sai ya fara ganin yan kun fi fitina matsalan mutum ma ya zauna cikin talakawa kenan shi yasa ina nan ina shirin koma GRA ne mani saboda mene saboda kun matsa a masallaci cewa za a gyara masallaci za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaga wannan matsala ce babba wata ayan ma haka ta ƙara nunawa wa yaqulu alladhina amanu laula nuzila sura mumminin alladhina amanu fa ba kafirai ba ba fasikai ba mummune ne suke ta roƙon ya Allah me zai hana a saukar mana da yaki a saukar mana da jihadi mu je ni jihadi a tafarkin Allah mu samu darajar da ake samu amma akthar nan ta mana jihadi mana ya Allah shine ma'anar wa yaqulu alladhina amanu laula nuzila sura a saukar da sura wacce za ta bayani akan aje yaki mene Allah ce fa idza unzila suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital idan aka saukar da ayan aka ce to aje ayi yakin ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-maghshiy alayhi min al-maut fa ulalahu sai kaga masu tuce a cikin zuciya a lokacin nan kuma suna kallon ka akan kallo irin ne mai magagin mutuwa suna jin shikenan bala'in duniya ta kare mana ita ce a cikin sotin ne sai ta ƙara bayani akan ta alam tara alladhina qila lahum kuffu aydiyakum aka ce musu kar ku rika roƙan yaki ku kama hannayenku ku je ku tsaye da sallah ku bada zakka ku daina neman yaki su dai suna ganin ka mu dai gaskiya a farlanta yakin nan mu dai a farlanta yaki amma falan ma ku ce ba alaihim alqitalu idza fariqun minhum yakshawna an-nasa khashyati llahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital laula akhartana ila ajalin qarib a lokacin nan suna ganin su ustazai ne ga karfi a jika ga wane ne kuma su talakawa ne suna ta neman a bamu yaki lokacin da Allah ce aje ayi yakin to a lokacin nan fa ya riga ya samu aiki lokacin ya riga yi aure ya fara tara ƴaƴa ga su Maryam nan ga su Khadija nan ga su Mubarak nan an fara tara ƴaƴa ƴaƴa sun shiga zuciya ta yanzu an ce aje ayi yakin sai kuma suka dora suna complain rabbana lima katabta alaina alkitab ya Allah yakin nan da an bi hanyar maslaha a cigaba da yin musu wa'azi ya Allah ai ya ta a ce kawai yanzu aje a fada mutane da yake yanzu ma inda duniyar nan ta canza yanzu ya zaka yi kaje kai yaki shikenan sai kogofi kuma na hanzari na ta fitowa lima katabta alaina alkitab laula akhartana ila ajalin qaribin ya Allah a dan jinkirta mana a ba mu dama a cigaba da da'awa a cigaba da zuwa kauye a cigaba da zuwa kaza a cigaba da zuwa kaza kaga dabi'ar dan adam ce shi ma kauye akan wannan ku lura da kyau mun yi wani zamani da dan shekaru nan ba ka dauko min shekara 10 nan 15 kawai kaka kai da nisa a ko dan su ɗan uwa matasa masu zafi na ƙarshe kawai sun je a zo aje ayyaki a zo aje ayyaki har suna kida waɗansu daga cikin ƴan uwa malamai masu da aca munafikai ne ba sa son ayyaki su dai a zo aje ayyaki yaki fa sosai da kuka sani a zo aje ayi jihadi malam wa na ma munafiki ne dai son yaki malam wa munafiki ne to yanzu waɗannan ustazin da kake magana ko a cikin karantarwa da karatu baka ganin su ba maganan yaki ba su rika zuwa majalisi ba sa zuwa ba maganan yanzu yaki yake yi ba yanzu ina suke sun shigaltu da neman tuwo yanzu an yi iyali yanzu ƴaƴa hidiman ƴaƴa yanzu in baka je ka nema ba ai wajibin da ke kanka kenan a to da su waɗancan malaman da ake ganin su munafikai su ba su da wajibin da ke kansu shi yasa mutum ya taka tsantsan kari ya rika sanya ma Allah sharadi a cikin al'amura ko ya rika ganin ai shi yanzu yana jin kunciya yana jin kaza da ka dole a ce ai kaza ka bi abubuwa yanda shari'a ta tsara su na gaya maka akwai wani daga cikin ƴan uwa shekaru da dama a lokacin muna karatun kitabu tauhid ina jin shekara ta 2003 da aka karanta wani babi sai ya zo sai yake cewa gaskiya malam lokaci yayi da za a fito fa abu aje ai jihadi mutanen nan kafirai ne mutanen nan azzalimai ne mutanen nan fasikai ne kaza ka yaka kawo dai kofofi da aka fito fa abu aje ai jihadi lokacin da muka karanta fadin Allah subhanahu wata'ala ne babu qaulillahi ta'ala alam ta'il ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka ai mun karanta shi a baya wa'annan munafiqan da suke cewa sun yi imani da Allah amma kuma munafiqai ne a wannan babin ne yazo ka wannan shawara nace mishi to kai iya fahimtan ka kana ganin wannan yakin da su aje ai jihadi akan su shine mafita yace kwarai da gaske sai nace to tambayan da zan maka ita ce yanzu za mu yaƙe su akan su musulmi ne ko kafirai yace kafirai ne munafiqai nace idan muka kashe su mun kashe kafirai munafiqai kenan yace eh sai nace to tambayan da zan maka anin shine kai yaushe ne ka samu wannan fahimtar tsakaninka da Allah shi ne aka yi maka karatu har ka gane wannan karatun har ka fita daga cikin wancan sahun munafiqan kafiran yanzu ka shigo cikin mutane kirki mummunai yace ai da wuce shekara 3 ba na gane wannan gaskiyar malam sai nace to dauka shekara 4 da suka gabata da a ce misali waɗanda suka gane wannan kai ma sun yaƙe ka a wancan lokacin sun kashe ka a matsayin kafiri sun bude maka kofar dawoma a cikin wutan jahannama sun maka adalci ko sun zalunce ka sai sho amma yanzu da akai ta karatu yanzu har ka gane an taimake ka ko ba a taimake ka ba yace an taimake ni na gane yake ne yace ya gane shekara 4 bayanan da a ce an kashe ka kai ma ga ka mutu kafiri da ka zama ɗan cikin wuta khalidina fiha abada amma yanzu da ba a yaƙe ka ba aka ci gaba da yin maka wa'azi da nasiha da karantarwa yanzu ba gashi ka gane ba to kai ma yanzu kana ganin waɗancan bai kamata a ba su hanzari ba shikenan sai Allah ya saka mu sai ya ce ya gane. To haka muka samu irin wannan matsalan da wadansu ƴan uwa a Kaduna. Su ma a karatun kitabut tauhid suka zo suka same ni suka ce to sun ji ina bayani na gaskiya. To da haka yanzu abin da ya rage tunda an yi karatu kuma a zo a yi aiki. Shine a fito a yi boko haram. Ina kun gane. A fito a yi boko haram, a je a yaƙi waɗannan mutanen azzalumai kafirai. Na gaya musu irin wannan magana, waɗansu daga cikinsu sun gane, waɗansu ba su gane. Mun yi tattauna da su mai tsawon gaske. Daga lokacin nan, bayan mun yi wannan tattaunawan, duk suka janye ƙafa suka dakatar da zuwa majalisin. Wani ya gaya min cewa sun fahimci cewa mu munafiƙai, munafiƙai ne. Kamar da suke faɗi. To a mafi yawan lokaci idan ka ba mutum ƴar dama kaɗan ya yi iyalin, ya samu ƴan aiki da yake samun kuɗi, shikenan duk wannan magana sai ta tsaya. Shi yasa ka bi addini gwargwadon yanda Allah ya tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi. To inda ya rage ba mu tattauna ba shine inda malai ce qala ibn hazm al-imam ibn hazm ibn hazm shine abu muhammad ali ibn ahmad al-qurtubi al-zahiri haka da ana cewa ibn hazm al-zahiri al-imam ibn hazm rayuwar shi tana cike da tarihi matuƙa tana cike da tarihi ta kusurwoyi mabambanta al-imam ibn hazm ya mutu hijira na shekara 456 ya rasu. Mahaifinsa minista ne, shi ma ya gaji wannan ministancin ko kuma ya zama dai ɗan minista a zamaninsu. Da Imam Ibn Hazm tunda ƴan gidan mulki ne, kun san ƴan gidan mulki. Abinda suka sani kawai jin daɗi da holewa, babu wani karatu. To haka nan Ibn Hazm ya taso cikin gata da daraja. To ake ba da labarin cewa wata rana ya shiga masallaci a wani malami daga cikin malamai yana zaune da ɗalibansa yana karatu, yana karantarwa. Ya shiga masallaci bayan azhar ko kuma da hantsi. Sai zai nemi guri ya zauna. Sai wannan malami ya ce ranka shi daɗe ba a zama a masallaci in aka shigo sai an yi nafila raka'a biyu. Sai Allah ya sa ya fahimta sai ya miƙe sai raka'a biyu. To ko karatun ya masa daɗi ne ka san wani lokaci. Sai ya ce to gobe ma zai dawo. Amma bai iya zuwa da azhar ba sai ya zo da al'asar. Yana shigowa zai yi haka aka ce ranka shi daɗe ba a nafila bayan al'asar an shigo masallaci. Sai ce a za ku yi mu wasa da hankali. Za ku yi mu wasa da hankali. Jiya na shigo zan zauna. Kun ce ba zan zauna ba sai na yi. Yau kuma na shigo zan yi. Kun ce mun ba a yi. Sai aka ce eh yadda matsalar take shi ne ai ga hadisi ne ya zo annabi ya hani akan sallah bayan al'asar har lokaci kaza. Ba lokacin da sai yake cewa kai ku dakata. Duk waɗannan karatuttukan ina kuka ɗauko shi. Aka ce cikin littattafai ne na malamai. To shi ne sai ya ce to wane ne babban malami a garin nan akan wannan mazhaban ta Shafi'iyya. Aka ce shi ne malam wane ko mazhaban Hanafiya ɗaya daga cikin mazhabobin. Aka ce shi ne malam wane. Sai Ibn Hazm sai ya cire rigar mulkin nan gabaki ɗaya aje ta gefe guda sai ya koma gaban wannan malami. Tun da ya fara karatu a mazhaban bai tsaya ba a mazhaban Hanafiya ne. Sai da ya dangane da mazhaban, sai da ya ƙure mazhaban gabaki ɗayanta. Duk wani littafi da ake jin shi a mazhaban sai da ya ƙure. Kuma karatu na fahimta ba karatu wai na lallaba irin na yau ya yi gobe ya manta ba. Karatu karatu yake duk abin da ya karanta haddace shi yake. Ya gama da mazhaban Hanafiya. Sai ya ci a ɗauko mazhaban Malikiya. Ita ma sai da ya ƙure ta gabaki ɗaya. Ya koma mazhaban Shafi'iyya ya ƙure ta, ya koma mazhaban Hanabila. Duk wani littafi da ake jin shi sai da ya bi shi ya ƙure. Kai, ya ce na ma gane ashe ma abin duk ga sos din da suke daukowa ba dai shine hadisi ba da qur'ani sai ya fada mu hadisai sai da al-imam ibn hazm ya kai ga ya kai matsayin da yana yi riwaya da kansa kamar yadda ka san zaka yi riwaya a ce bukhari ya ruwaito to za a yi riwaya a ce al-imam ibn hazm ya ruwaito da kansa ka duba al-muhalla ya ci karfin ne wai ya ce maka wai malam wani ya ce ya ci karfin nan sai dai ya ce maka haddathani wani qala haddathani wani qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imam al-bukhari da muslim suke saboda inda Allah subhanahu wataala ya sanya ma ilimin nashi albarka to wannan darasi ne daga cikin darussa a rayuwar Ibn Hazm kana cikin mulki ka aje rigan mulkin nan ka fantsama kuma zuwa ga karatun addini wannan ba kankanin darasi bane da masu hankali za su yi za su dauki zanadi shi sannan cikin ababen daukan izina a cikin rayuwar al-Imam Ibn Hazm irin yadda bai yarda makansa da takaita kansa a wani kuttu guda ɗaya ba Ibn Hazm kaga kenan ya wuce matsayin ka ce mishi wani ba maliki ko ba shafi'i ko ba hanafi duk mazhaban nan sai da ya zauna ya karance su iya fahimta na gartacci bai kuma gamsu da wannan ba sai da ya kololuwantar da al'amarin ya koma yana dauka daga hadisi kai tsaye kamar da al-Imam Malik ke daukan hadisi ya mishi fassara haka al-Imam Ibn Hazm ya kai yana daukan hadisi ya mishi fassara kamar da al-Imam Shafi'i ke haka al-Imam Ibn Hazm ya kai to kenan yana nuni akan idan zakai abu kai shi bil haqi in so samu ne ka kore kololuwan shi karka bar wata kofa karka bar wata kofa in dai zaka iya yi to ka kore abin da galibin mutanen zamani yanzu ba mu da shi kenan mutum yana son inda ya dan samu komin dan kankantan shi shikenan ya ishe shi su ko malamai suna cewa ne wahali sujuddina illa nisfa faqihin wa nisfa muhaddith wa kaza wa kaza wa kaza ba mai cutar da addini fiye da wanda zai zo da ilimin hadisin shi cikin cokali zai zo da ilimin fiqhu cikin cokali zai zo da ilimin kaza cikin cokali bai sha ya koshi ba amma kuma yana son ya tsoma baki a cikin ilimi malamai suka ce ba mai cutar da addinin musulunci kamar irin wadannan ka lura a yanzu inda fatawoyi suka yi yawa abinda al-Imam Malik bai iya bada amsan shi yanzu nan dan karamin dalibi ya fito daga islamiya zai bada amsan shi ta shi abinda malamin kai kasa bada amsa yanzu dalibin zaka shi na ganin zai iya bada amsa ta shi in kai duba da kyau zaka ga karamin sani din nan kukumi zaka yana yawan bayyana a cikin al'amuran mu na yau da kullum ko shi Ibn Hazm bai da wannan ba wannan ma darasi ne da ya kamata a dauka daga cikin rayuwar al-Imam Ibn Hazm to wani darasi kuma da za a dauka wanda ita ma wannan kofa ce da dole ambace ta menene ya sabbaba ma Ibn Hazm ya zama yana da kaushi dan mutun ne mai kaushi kaushi na ƙarshe kila kun gane yana ta hakiki a irin mazhaban shi ta zahiriya zahiriya shine bai yarda tawili ba in nassin hadisi yazo kawai a ga hadisin nan qararan shi ba wani maganar tawili ba wani maganar qiyasi ba wani maganar kaza wannan ya sanya ya rika kausa samun malamai ya kausa wani ya wuce inda kake tsammani idan ya zo yana tattauna akan wadansu masaloli yana raji musamman dai mazhabobin nan guda biyu su yi furo su yi furo yana ba mazhaban hanafiya da mazhaban malikiya bari in baku misali irin yanda yake magana fa in qalu kaza naqulu lahum kaza misali in suka ce kaza sai mu ce musu kaza sai ya ce idan suka yadda da abin da muka faɗi to sun kubuta a idan suka yadda da abin da muka faɗi sun yi girman kai idan suka yadda da abin da muka faɗi sai mu ce dole ku karɓi wannan gaskiya fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi sa'ir ka gani wai idan sun karɓi gaskiyan maimako a ce to ma dalla sun kyauta sai a ce fa atarafu bi dhanbihim fa suqal li ashabi sayyi kaga wannan kaushi kaushi to me ya haifar mishi da irin wannan tsananin abubuwa ne da dama amma ciki shine yana da karancin malamai malaman shi ba su da yawa kun gane duk da wannan zurfin ilimin da kaga yayi malaman shi bai kai gejin irin yadda malaman magabata ke abin nan ba bari in baka misali sai kaji an ce maka wani malami yana da malamai kusan dubu kowanne ya zauna a gaban shi yayi karatu wani ya dauki tarbiyya a wurin sa wani ya dauki kaza wani ya dauki kaza wani ya dauki kaza wani ya dauki kaza to ka tattara ilmuma da tajriba na rayuwa da kyawawan dabi'u na malamai dari ma ai za ki da ka cikin wanda ya samu tarbiyya to amma wanda malaman shi guda 10 ne fa misali ko 15 bai samu irin wannan kwarewa da tarbiyya irin yadda sauran malamai suke samu ba to wannan ya ce maka mai Ibn Hazm ya kasance bai koshi bai shaya koshi rahimahullahu ta'ala bai shaya koshi da irin tarbiyyar da sa'o'in shi malamai suke sha a zamanin su ba mu a zamanin mu inda za mu dauki daya cikin 100 na tarbiyyar Ibn Hazm ai mun zama mummune zalla ko Hasan idan sai ya kira ka mummune amma su can magabata tarbiyyar da suke sha to Ibn Hazm bai koshi da irin wannan tarbiyyar irin yadda su suke sha ba wannan ya sanya shi yana da kaushi ga malamai kuma ko a yanzu ka lura duk ɗan kaushin cikin al'umma zaka samu malaman su ke diddigabu ne ba su daukan kowa malami sai waɗansu malamai ta ɗaiɗaiku ɗan tsarawa ka hararo ɗan kaushin unguwanku ka ga waye malaman su za ga malaman ba su wuce kai malami ɗaya ne ma galibin su za ka ga malamin su ɗaya ne in ba shi ya magana ba ba sa daukan magana da kowa wannan sai ya ba su mummunan ɗabi'an kaushi har a riƙa nuna su ana suwa na su ne kaza su ne kaza su ne kaza amma duk wanda ya kasance ya karatu a gaban malamai da dama ya je gaban malam wani ko malam wani akwai abin da zai amfana da gare shi zai samu zurfin ilimi ya je gaban malam wani shi kuma malam wani akwai tawalu ya je gaban malam wani shi kuma malam wani akwai iya bayani da iya isar da sako ya je gaban malam wani shi kuma malam wani akwai tsoron Allah akwai tsoron Allah ya je gaban malam wani shi kuma malam wani akwai kyakkyawan dabi'a ya je gaban malam malaman nan sai kadi ba da yawa kuma kowanne kadi bi tarbiya daga gare shi zai daidai da wanda ya tsaya akan malamin shi guda ɗaya in malamin mai kaushi ne kaga shi ma wannan ɗalibin kai tsaye ne kaushi zai zama in malamin mai salaf ne shi ma zai zama salaf ke in malamin dan duniya ne zai zama shi ma dan duniya in malamin in lahira ne ba ruwan shi da duniya shi ma haka zai zama bi ma'ana ba zai koshi da irin tarbiyyar da al'umma suke samu to sannan kuma cikin abin da ya ce maka Ibn Hazm ya fada kan irin wannan su ma fa malaman nan sun azabtar da shi sun azabtar da shi sun dandana mar kuda bai ji sauki daga malaman mazhabobi ba irin da inda ka san suka yi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake ya koshi da tarbiyyan kuma matsayin nashi da iyakai rahimahullahu ta'ala lokacin da ya samu dama akan waɗannan malaman sai ya ce la tafriba alaikum alyawma yaghfirullahu lakum huwa arhamur rahimin shi ko Ibn Hazm insha Allah ba ku isa ba ba ku isa ba duk da kasancewan yayi musu mu'amala mu'amala na tsoron Allah akan nan ne har ya rubuta wani littafi abin nan sai mudaratun nufus menene sunan wannan littafin yanda ake mu'amala da mutane akwai kofofin da zaka yi mu'amala da mutane bai kamata ka mai da kanka sakarai ba akwai kofofin da yake zaka saukar da kanka har shi ne nakan buga misali da shi cewa yana cewa kakka damu da yabon mutane kakka damu da zargin mutane bayan yin magana akan ikhlasi da waye da waye da waye to irin waɗannan abubuwan so daga yana da kyau kar a samu wani malami a sanya mishi kafan zuka idan ya balle muku sai zama muku matsala kodas kuma inda za ku yi shi kuma ba ku da yanda za ku yi shi to ala ayi hadde wannan jumla ce ita radiya na kan shigo da ita ne saboda irin abun burge wanda ke cikin rayuwar Ibn Hazm da kuma irin dan abin da ya samu na jarabawa da kuma dalilin shi Allah ya masa muwa Allah ya mana muwafaka to al imam Ibn Hazm yake cewa ittafaqu ala tahrimi kulli ismin malamai sun yi ittifaki akan cewa haramun ne kowace irin suna mu'abbadun li ghayrillahi wanda aka bautar da ita zuwa ga wani Allah kamar abduwana din da na kawo abdunnabi abduwayi haramun ne malamai sun yi ittifaki ijma'i ne babu wani malamin da ya saba yace ka abdi amr kamar a ce abdu amr kamar abdu ali wa abdul ka'aba ko a ce abdul ka'aba kamar da na bada misali abdunnabi abdul husayn abdul rasul abdu ali da sauransu abdu inyas da sauransu to duka malaman musulunci sun yi ittifaki ka ga ibnu hazm ya fa mutu hijira shekara 465 yace malamai sun yi ittifaki akan haka yace wa ma ashbaha zalika da makamantan irin waɗannan sunayen hasha abdul muttalib in ka tsama sunan abdul muttalib me yake nufi shi ba ai ittifaki akan haramun bane amma duk wani abduwani in dai ba sunan Allah bane to haramun ne bal ma idan aka kudurta cewa wannan dan wani ya bada shi ko wannan dan godiyan da muke yi wani muke ma kaga zama shirka da Allah amma a kudurta cewa ne Allah ne ya haifi wannan Allah ne ya halicci wannan dan mu da muka haife shi sabadi kuma muna gode ma Allah amma dai kawai sunan dan nan abdunnabi kaga ba kudurta shirkan ba amma an yi kamanceceniya da mushrikai a wurin suna to wannan haramun ne ittifaqa sai ya ce amma banda abdul muttalib shi malamai ba su ittifaki akan cewa shi abdul muttalib haramun bane me yasa ba su ittifaki ba saboda waɗansu malaman sai suka kalli asalin shi abdul muttalib asali ba wai suna ne na bautarwa ba kun san kakan annabi sallallahu alaihi wasallama ba shine abdul muttalib ba tunda an ce muhammad bin abdullahi bin abdul muttalib bin hashim bin qusay bin abdumana bin qusay bin kilab bin murra ko har yazo karshe to ai abdul muttalib kakane na annabi sallallahu alaihi wasallama to asalin sunan shi shayba ba sunan shi abdul muttalib sunan shi shayba mahaifin shi shine hashim shi hashim ya auri wata mata daga cikin banun najam cikin matayen madina shi hashim din ya auri mace a madina cikin banun najjar shi yasa zaka ji ana cewa banun najjar abin nan dangin nonan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya auri mata daga cikin banun najjar sai ta haifi shi wannan dan shayba to amma kuma sai shi hashim sai ya bar wannan dan a gurin uwarsa har lokacin da ya rasu sai dan uwan shi shine al-Muttalib il an gani shine al-Muttalib sai ya tashi sai ya ce bari in je in dauko dan uwana dake garin Madina da yaje sai ya samu mahaifin wannan yaro Shayba yace mata ki bani dan uwana in koma da shi dangin ubansa tace ba zan baka yace ki taimaka ki bani amfanin wannan guda biyu ne na ɗaya dai zan mai shi kusa da haramin Allah tunda tun a zamanin jahiliya ai suna girman dakin Ka'aba zan mai shi kusa da haramin Allah yayi hidima ga harami sannan kuma yaron nan zai samu mulki idan ya kusanci dakin Allah yayi hidima ga dakin Allah zai samu daraja da mulki sai wannan magana sai ribaci tunaninta sai ta ce to in haka ne tafi da shi to lokacin da ya dauko wannan dana su Shayba ya taso daga Madina wahalhalun kan hanya ba irin yanzu bane a mota in aka sa AC a mota kawai sai a kawo yaro cikin awa biyu awa uku tunda kilomita kusan 450 ne daga Makka zuwa Madina kilomita 450 ne karka ji ana cewa ai mun tashi daga Makka mutaka tafi Madina ka dauka kaman daga Zariya zuwa Sabon Barko zuwa Kano a'a ya kai daga nan kaman zuwa Sokoto to sai yaron ya zama yayi butu-butu ya wahala a hanya to lokacin da ya shigo garin Makka, duk wanda ya daga kai sai ya gaga Al-Muttalib ya dawo da yaro, sai a ce haza Abdul Muttalib, wannan bawa ne Al-Muttalib ya siyo, wannan bawa ne Al-Muttalib ya siyo. Sai yana musu bayanin cewa ba bawa bane, dan dan uwana ne Hashim, amma kuma sai wannan suna ya rinjaya, ko sai ana Abdul Muttalib Abdul Muttalib, sai aka manta ma da sunan shi Shayba. To daga nan ne sai ake kiran shi Abdul Muttalib. To sai waɗannan malamai suka ce, to tun da shi wannan sunan ba an yi nufin, ba wai ana nufin bawan wani na bauta bane, nisba ce a matsayin na bauta irin wanda muka sani ta al'ada, cewa zaka iya zuwa ka siyo bawa ko abin da ya kama da haka. To sai suka ce, to wannan ba laifi bane. To shi yasa ba su ittifaki ba, waɗansu suka ce haramun ne shi ma Abdul Muttalib, din waɗansu suka ce ba haramun bane saboda ga asalin shi. Suka kuma ƙara da cewa a cikin sahabbai ma akwai waɗanda sahabban da ake kiransu Abdul Muttalib, kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai canza musu suna ba. Kai suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da kanshi ya taɓa faɗin ana ibn Abdul Muttalib la kadhib, cewa ni ɗan Abdul Muttalib, babu ƙarya ciki. Suka ce to tunda Annabi ya faɗi wannan, kaga yana kenan kaman ya yi ijaza, ya ba da lasisi akan faɗin Abdul Muttalib. To amma magana ta gaskiya shi ne Abdul Muttalib ɗin shi ma haramun ne. Dalili a nan shi ne, na ɗaya dai ittifaƙi ne Al-Muttalib ba sunan Allah ba ne. Za mu karanta sati ne zuwa insha Allahu ta'ala, za ka ji cewa duk wata suna da ba ta Allah ba, in aka kira kamar yadda aka kira Abdul Harith a cikin wancan riwaya aka ce ba daidai ba ne, to duk wata suna da ba ta Allah ba, in aka jiɗinta bautan wani gare ta, to ya zama ilhadi a cikin sunayen Allah. Da haka Al-Muttalib ba sunan Allah ba ne. Dalili na farko ke ne. Dalili na biyu shi ne, Annabi sallama da kuka ce ya ce ana ibn Abdul Muttalib, ni ɗan Abdul Muttalib ne, wannan ikhbar ne, labari ne, ba hukunci ba ne. To yanzu misali mene Annabi sallama zai ce, tunda abinda duniya duk ta sani haka ake kira, kai kana da wata damar da zaka zo ka canza abinda duniya ta san shi shekara kamar 200 a baya, misali haka aka sani ana faɗi, sai ka zo rana ɗaya ka canza? Hikaya ce da riwaya, babin hikaya da babin riwaya, wannan babi ce mai faɗi. Kamar kai yanzu misali, idan aka zo aka ce ga wani mutum sunan shi Abdul Rasul, idan ka zo kana son ka bada bayani akan kun yi munakasha da Abdul Rasul, me zaka ce? Sai ka zo ka ce mun yi munakasha da Abdullahi, saboda kana kyaman wannan sunan? Sai dai ka ce mun yi munakasha da Abdul Rasul, baka da zaki sai ka faɗi abin da ya faru, kawai ikhbar ne, labari kake badawa, labari ba hukunci bane. Kuma ai akwai Abdul Munaf, shi ma cikin kakannin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma Annabin ya faɗi wannan sunan, cewa ni cikin kabilan Abdul Munaf ne, kuma hadisi ne shi ma ingantacce. Akwai ma riwayar da ta hada ya faɗi cewa shi dan Abdul Muttalib ne, kuma shi dan Abdul Munaf ne. Munaf shi ma cikin sunan Allah ne, shi ma halas ne asa misali a ce Abdul Munaf. So da ka ikhbar ne, babin ikhbar baka da yadda zaka yi abinda ka samu al'umma tana tafiya a kai, ko da raddin ta kake so ka yi, to zaka yi raddin, amma dole ka tabbatar da wannan abin. To Annabi ya tabbatar da wannan abin da yaji al'umman shi suna faɗi Abdul Muttalib, amma kuma Qur'ani ya nuni akan haramcin haka. Kila an fahimce ni da kyau, Qur'ani ya nuni akan haramcin haka, to sai ya rage aikin Annabi ya nuni akan halaccin haka ko haramcin haka. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai san wani Abdul Muttalib ba. Sahabban da ake magana sunayensa Al-Muttalib ne, akwai wani daga cikin familyan Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi yana cikin Sunan Abi Dawud, sunan shi Al-Muttalib. Amma waɗansu daga cikin malaman hadisi ko waɗansu daga cikin malamai umuman sai su rika ɗaukan saboda ya shahara Abdul Muttalib, maimakon su ce Muttalib sai su ce Abdul Muttalib, amma wannan ba shi daga cikin sunayen sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Waɗansu daga cikin malamai ne sabo da rinjayar da Abdul Muttalib ya riga shahara, in suka ga sunan Al-Muttalib sai su ce kila an shira Abdul ne, sai su ce Abdul Muttalib. Ai ba kowane malamin hadisi ne san aqida ingantacce ba. Kun gane? Yanzu ɗauka a wannan zamanin, akwai Gumari Abdullahi al-Gumari a Ahmad al-Gumari Ahmad su biyu ne ɗan uwan juna ne Ahmad al-Gumari Ahmad al-Gumari babban malamin hadisi ne a duniya dole da malamin hadisi amma kasur gumin dan bid'a ne sun tattauna da Sheikh Al-Albani a wurare daban-daban a kasan Dimashq dan bid'a ne shi yasa zaka ji lokaci malaman sai su rika tantancewa imamun fi sunna imamun fil hadisi wani imam ne a cikin sunna imam ne a cikin hadisi kenan ana iya samun wani ya zama imam a cikin hadisi amma yana da gurbataccen aqida akwai muhaddisuna daga cikin yan shi'a akwai muhaddisuna daga cikin yan bid'a wanda suna da aqidan murji'a ila amsayinta akwai muhaddisu masu ilimin hadisi so da haka ba kowane malamin hadisi ne sha aqida koshi ba da haka in yi ga al-Muttalib sai ce ko Abdul Muttalib sune suka ta kawo irin wannan rudani a cikin al'umma amma annabi sallallahu alaihi wasallama duk sunan da ya gani na bawunin Allah an bautar da wani zuwa ga wani Allah sai ya canza ta akwai irin waɗannan guraden da yawa a cikin maganganun malamai amma ba yanzu ne lokacin ta kai mashi ba alayhi hal dai da Abdul Muttalib da Abdul Munaf da Abdul Nabi da Abdul Rasul da Abdul Wahid duk haramun ne wannan shine magana mafi inganci ittifaqi ne akan sauran sunaye amma Abdul Muttalib akwai sabanin malamai amma magana mafi inganci shine shi ma wannan haramun malai ce fihi masail cin abin da ya gabata zan fahimci al'ula mas'ala ta farko tahrimu kulli ismin mu'abbadin li ghairi Allah mun fahimci cewa duk wata suna da za a bautar da ita ga wani Allah haramun mun fahimci wannan ko ban fahimta ba mun fahimta athaniya mas'ala ta biyu tafsir al-aya mun fahimci ma'anan wancan aya da ke cikin suratul araf wacce muka ta fassara ta tun satin da ya gabata har yanzu wayo athalitha mas'ala ta uku an hadha shirk fi mujarrad tasmiyatin lam yuqsad haqiqatuha lalle wannan shirkan da Allah ke magana akai ja'ala lahu shuraka shirka ce a cikin mujarradin kiran sunan wannan yaro da Abdul Hari ba wai ana nufin bawan shi shine ya halice shi ba shi ma dai mun tattauna kan wannan mun ji cewa wannan fahimtar mai rauni ne الرابعه مساله تهدو ان هبه الله للرجل البنت السويه من النعم اشي الله ما سبحانه وتعالى يباك يا مشي لافييه ميقكير حالته اشي wannan ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah a fiqhu malin sai bai ce Allah ya baka da ba sai ya ce albint saboda dama da kowa yana son ko kuma galibin mutane sun fi fifita yaya maza kan yaya mata to Allah ya baka ya mace lafiyayya kosasshiya ba ta da wata nakasa a cikin halitta wannan ne daga cikin ni'imomin Allah godiya zakai ma Allah ba butacci kana jin zafin Allah dan me ne zai baka mace da kuma ya baka namiji ba wani lokaci ma sai kaga cewa yaya matan sun fi daraja sun fi tausayin iyaye fiye da yaya maza a mafi yawan lokaci yanzu galibin yayan da ake gwagwagwa da su a karshen tarbiya galibin su a cikin maza ne ba a cikin mata bane kafin ka samu mace daya sai ka samu maza goma kaga wannan ya aski nan ya bar nan kaga wannan yana shaye shaye kaga wannan yana dauke dauke kaga wannan luwadi yake yi kaga duk gasu nan amma yaya mata kafin ka samu kangarariya daya sai ka samu maza goma ko ba kai ke ba ashe in haka ne ma sai ma mi turo kan Allah ma ba mu yaya mata idan Allah ya baka yaya mata ka kyautata tarbiyar su har suka balaga ka aurar da su kai da annasu saka za ku zauna cikin aljanna Allah ka ba mu yaya mata da yaya maza masu albarka al-khamisa mas'ala ta biyar zikru salaf al-farq bayna ash-shirk fi ta'a wa ash-shirk fi al-ibada magabata suna bambancewa tsakankanin shirka a cikin da'a da kuma shirka a cikin ibada duk mun tattauna akan wannan a zaman cewa da'a in an jibinta ta zuwa ga Allah to ibada ce amma da'a in an jibinta ta zuwa ga wani Allah ba ibada ba ce kamar inda na bada misali muna mu iyayen mu da'a muna bauta musu ne muna ma manzon Allah da'a muna bauta mishi muna mashuwa gabanni da'a muna bauta musu to da ka da'a in aka jibinta ta zuwa ga wani Allah ba ibada ba ce amma in aka ce muna ma Allah da'a a wannan lokacin muna bautan Allah kenan to muna fatan Allah madaukakin sarki mana muwaffaqa ya ƙara mana haske da budi ya tabbatar da gagagan mu akan aqida ta tauhidi mu rayu akan ta mutu akan ta gobe kiyama Allah ya tashe mu akan ta وصلى الله وبارك على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم